بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Lahadi ce da ke daidai da 27 ga watan Rabi'u Nisani hijira na da shekara 1434, daidai da 10 ga watan Mart shekara ta 2013. Wannan shi ne kaso na 143 daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin Fiqhu Sira wallafar Professor Zaid Abdul Karim Zaid, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alheri. Idan jama'a basu manta ba, muna karatu a ƙarƙashin al-mabhasul khamis fiqhu sira fi ghazwati bani al-mustaliq, tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a lokacin da ya yaƙi ƙabilar muraisa'awa ko kuma ƙabilar bani al-mustaliq. Mun ji bayanai masu ɗimbin yawa da malamin gabatar mana dangane da wannan ainihin yaƙi, sababin yin yaƙin da yadda yaƙin ya faru, da kuma wasu gagaruman al'amura guda biyu waɗanda suka faru a lokacin wannan yaƙi. Al'amari na farko wanda yake babba ne a wannan lokaci shine irin kalmomin wulaƙanci da munafinci da munafukai suka rinƙa faɗi akan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, da in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'azzu minha al-adhal, Allah dai kai mu Madina din lafiya, za mu je waɗannan da ake cewa manya sai mun fitar da su daga garin a cikin ƙasƙanci. Allah madaukakin sarki ya kunyata su, ya tona asirinsu, suka shiga cikin garin Madina din su a ƙasƙanci. Matsala ta biyu ita ce matsalar da dai a wannan lokacin yaƙi ne munafukai suka yi kutu-kutu, suka ƙulla matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sharri, da cewar wai wani sahabi ya yi lalata da ita, sarki ya tabbata ga Allah. Al'amari ya kai al'amari, wahayi ya yi jinkiri bai sauka ba domin ya ainihin tabbatar da wannan abu gaskiya ne ko kuwa ƙarya ne. A lokacin ita Aisha da aka yi wannan kazafi ma bata san ana ta wannan cece kuce a gari ba, saboda ta iso garin Madina cikin zazzaɓi da rashin lafiya. Bayan ta iso, wata mata ta zo gaishe ta wadda tana da dangantaka da ita ta wajen mahaifinta Abubakar. Wannan mata dattijuwa ce, muka ji irin hikimomin da ta yi har ta sanar da Aisha ga halin da ake ciki. Aisha ta nemi izinin annabi sallallahu alaihi wa sallama, ta je gida ta tattauna da mahaifanta. Mahaifanta suka ce su ba za su iya cewa komai ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo, suka ce su ba su san menene za su iya fuskantar shi da shi ba. Aisha sai ta ce, a wannan lokaci yarinya ce ni ƙarama, Qur'ani ɗin ma ba na san shi ne da yawa ba. Ta ce, amma dai a iya ɗan abin da na sani na Qur'ani ɗin, na tuno maganar annabin Allah, annabi Yaqub baban annabi Yusuf. A lokacin da matsaloli suka haɗu suka yi mishi yawa, sai ya faɗi wata kalma. Aisha ta ce, to ita ma iyakacinta kenan wannan kalma, da take cewa fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Annabin Allah Yaqub ya ce, tsakanina da ku sai dai kyakkyawan haƙuri, amma kuma ina neman taimakon Allah akan duk abubuwan da kuke faɗi. Ma'ana Allah shine mataimaki game da abubuwan da kuke faɗi. A wannan gaba muka kwana in ba manta ba, a wancan lokaci na ce muku na ɗauko asalin nuska ta Sahihul Bukhari ne, amma na dawo kan nuskar Fiqhu Sira ɗin insha Allah. Qalat Aisha ta ce, wannan kawai amana ce ilmiya, ya kamata littafin da kake rike da shi a san me yake a hannunka, ba wani abu na duba rudu. Ina fata an gane. Qalat Aisha ta ce, thumma tahawwaltu fattaja'tu ala firashi. To yanzu dai kun ji abinda annabi ya zo ya ce wa Aisha. Aisha, idan kin san kin aikata wannan zunubi, to ki nemi Allah madaukakin sarki ya yafe miki. Shi kenan magana ta wuce. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinda ya gaya wa Aisha kenan. Aisha ta waiwayi mahaifinta Abubakar, kai magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam Abubakar yace shi bai san abin da zai ce ba domin wannan matsalar abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi din nan shine kin san kin aikata kin san kin aikata baki san kin aikata ba to maganganu sun yi mudafara akan mu magana maganganu sun shige mu da yawa game da ke yanzu Allah ne kadai zai iya warware wannan matsalar to a lokacin da Allah zai warware wannan matsalar kuma fa za ta warware ne kadai a wurin mu'mine amma munafikai dama su sun san ƙarya ce kuma ko Allah ya ce ƙarya ce ba za su yadda ƙarya ba ce don dama sun san ƙarya ce suna da manufar su na tsara ta a ƙarƙashin wannan mu'minai da aka saka wa ruɗani su ne kawai ake fatan su samu wankewar zuciya ko an fahimta jama'a to haka nake so ku ɗauka dukkan wani al'amari da zai faru a yanzu munafiki ko an ja ƙur'ani an karanta mishi ba zai sauya da matsayin shi ba don dama ya riga ya ɗaukar wa kanshi wata shawara wadda kuma ya yanke shawarar ba zai rabu da ita ba saboda haka kin san kin aikata ki tuba shikenan domin kika tuba tubanki ya bayyana Allah ya gane gaskiyar tubanki munafikai ne dai da sauran makiya sun samu hujja mai karfi na su ci gaba da suka amma ke kin kyautata tsakaninki da Allah shikenan idan tsakaninka da Allah ya gyaru don akwai matsala tsakaninka da mutane ba komai idan kuma kin san baki aikata ba Allah madaukakin sarki ba zai bari a cikin duhu ba ƙarshe dai ta faɗi wannan kalma haka nan shi ma dattijo annabin Allah annabi Yaqub abin da ya faɗi kenan yace wa ƴaƴan shi ba wani abu tsakanina da ku shikenan sai dai kawai na yi haƙuri kyakkyawan haƙuri wani iri ne sabarin jabir wani iri ne sabarin jabir a wani wuri Allah ya siffanta irin wannan sabar din ko makamantan wannan sabar din da cewa fasbir sabran jamila kai haƙuri haƙuri kyakkyawan haƙuri malamai suka ce kyakkyawan haƙuri shine haƙuri tare da maida al'amari ga Allah haƙuri tare da rashin ɗaukar mataki akan waɗanda kake gani kake da matsala da su wato ka tattara al'amarinka gaba ɗaya ka komar da al'amarin ga Allah naga ƙarshen ayar sai zama ya fassara ayar kenan wallahu almusta'anu ala ma tasifun Allah shine mataimakina akan abubuwan da kuke faɗi duk lokacin da ka samu kanka irin wannan haƙurin ko ba zai ɗora maka hawan jini ba duk sanda ka samu kanka irin wannan haƙurin ko ba zai sanya maka rama ba sannan duk irin mataki da mutane za su ɗauka a kanka ba zai tasiri a kanka ba domin dama wa kake wa haƙurin Allah kake wa wasbir wa ma sabruka illa billah don haka Allah kake wa haƙuri musiba irin wannan tana samun mutum da gwargwadon imanin shi da kuma gwargwadon baiwar da Allah ya mai annabin Allah ya ako Allah ya mai baiwa ta annabta Allah ya mai baiwa ya fito ta tsatsan annabawa Allah ya mai baiwa kuma za a samu annabawa ta tsatsan shi wannan daraja ce ko ba daraja ba to duk wata daraja da Allah madaukakin sarki zai baka sai Allah ya jaraba ka ya ga tukuna zaka iya tare da cewa ya san zaka iya ko ba zaka iya ba amma Allah madaukakin sarki yana son ya nuna wa jama'a irin nau'in mutumin da zai aiki da shi na ɗaya kenan duk wani matsayi da Allah madaukakin sarki ya aje ka a cikin al'umma ko a idon al'umma to ka sani akwai kalubale wanda zai faru gare ka na gwagwarmaya da cece kuce wadda ta haka ne Allah madaukakin sarki zai yaɗa sunanka to daga bayan an ji cewa wane din nan kaza to ai shine kaza magana ta riga ta taho tun da wannan wane ne annabin Allah ne da Allah madaukakin sarki ta shi jaraba shi bai hada shi da yan iskan gari ba fa da su waye hada shi da ƴaƴan shi wannan baiwar Allah Aisha da Allah ya tashi jarabtarta ba kafirai bane suka kullo mata suwaye waɗanda suke cikin gidan musulunci ne suka kulla mata. Amma abin da zai baka mamaki shine waɗannan mutanen ai an san waɗanne iri ne, kenan da sai ai watsi da abin da suka faɗi. Amma kaga duk da haka sai da ya tasiri hatta ga ɗabi'ar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Annabi ya canza wa Aisha ko bai canza ba? Ya canza mata. Tace ta lura in ba ta da lafiya Annabi yana haba-haba da ita, yana lallashinta, yana kula da ita. Amma yanzu sai ta ga sai dai ya leƙo ya ce kai fatiku yaya jikin, in ta ce da sauƙi sai ya gaba. A lokacin ba ta san me yake faruwa ba, don haka sai ta kasa fassara me yasa ya canza mini. A lokacin da uwar Mista ta zo ta same ta take gaya mata, sai ta ce to abin da ya faru kenan har Annabi ya ɗauki irin wannan matakin a kaina, bari in tafi in gaya wa iyayena. Ko an fahimta jama'a? To ina son ku gane jama'a, da gwargwadon irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya nufi matsayinka, da gwargwadon irin musibarka a duk matan Annabi sallallahu alaihi wasallam, babu wadda ta shahara ta samu karɓuwa da farin jini da kwarjini a wurin mutanen da suka rayu a zamaninta su ne sahabbai, da kuma waɗanda suka biyo bayanta su ne mu, kama as-sayyida Aisha. Hatta Khadija shuhuratta bata kai shuhura ta Aisha ba, domin Khadija ta rayu ne da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ita kadai, amma Aisha ta rayu ne tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama tun ana mata kadan har suka koma da yawa. Khadija ta rayu ne iya wani lokaci da Allah ya dauki ranta. Aisha ta rayu har ƙarshen rayuwa Annabi ya rasu ya batta. Bayan rayuwar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, Aisha ta dade a duniya, ta zama malamar tafsiri, ta zama malamar hadisi, ta zama malamar fiqhu, ta zama malamar tarihi, ta karantar da jigga daga cikin sahabbai har mahaifinta ta ci gyara a karatu, shine Abubakar as-Siddiq. Wannan irin matsayin zaka zo ka ji inda Aisha daga ƙarshen labarin nan zata cike da ishara akan haka cewa duk matan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba wadda ta isa ma in yi jayya da ita sai kwaya daya, ita ce Zainab. Tace amma saboda tsoron Allah ta sai Allah ya tsare ta, amma sai kanwarta sai ta shiga mata fada. Ka fahimta haka? Kannan amarya ha sai je su ta kulle-kulle ga kishiya, ko kun fahimta jama'a? Babban darasin da nake so mu dauka a wannan gabar, ta yiwu ka yi tambaya me yasa wai waɗannan cece ku ce sai ga Aisha, me yasa sai akan Aisha? Da gwargwadon yadda Allah ya nufi ya ɗaukaki darajarta ne. Ka duba Qur'ani tun daga farkon shi har zuwa juz'in shi na ƙarshe, zaka ga annabawan da Allah ya faye magana a kansu su ne waɗanda suka fi kowa shan gwagwarmaya da ɗauki ba dani. Annabi na ƙarshe da aka faɗi nan ƙasa-ƙasa wanda shi ne asalin saman Qur'ani, suhufu Ibrahima wa Musa, waɗannan su ne annabawan ƙarshe da aka faɗi a ciki. Ji kaka bincike wace irin gwagwarmaya ce Annabi Ibrahim ya yi, Annabi Musa wanda irin ɗauki ba daɗi ne bai sha ba, ya buga da kafirai ya buga da muminai. Annabi Ibrahim ya buga da baƙaƙen kafirai ya buga da zindiƙan masu mulki. Dubi Annabi Nuh shekara 950 ya yi yana gwagwarmaya, amma sauran annabawa waɗanda yake ba su sha gwagwarmaya kamar waɗannan ba, za ka ga ambatansa a cikin Alƙur'ani sama-sama ne. Bibi Al-Yasa ina da ina aka faɗe shi ɗaya tak. To idan kun fahimci wannan jama'a, waɗanda darajoji da suka dawo daga baya suka samu ga Aisha ha shimfiɗa ce Allah maɗaukakin sarki yake mata. Don haka kai ma a cikin ajinku ta iya ka ga ɗalibai sun tsane ka, saboda duk lokacin da malami ya zo da yayi tambaya kai zaka daga hannu zaka bada ansa zaka fidda zaka wasu sun ijininka za a fito aji wani kai mai sallama sai kawai ya harare ka sallama ka din banza ina ruwan shi da kai saboda me yana jin haushin ka me kai mishi wannan jarabawa ce me yuwa nan gaba zaka fidda ta kikkiawan sakamako me yuwa zaka dawo ka zama malami a wurin to wannan matsayin ba za ka taɓa samun shi haka siddan ba don haka ku kiyaye jama'a domin so da dama za ku jinna waɗannan maganganu matasa sai su ɗauki da'awar salafiya sai su ɗauka cewa wai da'awar salafiya is all about karatu karatu ne za ka yi ka yi li'irabi ka yi takhrijin hadisi a yi kaza da an zo rikici ya kama an kulle masallacinka da an zo rikici ya kama an kulle ka da an zo rikici ya kama an yi kaza sai kuma mutum ya ce wai me yayi yo kai da kawai so kake ka samu wannan quality na wannan da'awar mai daraja ba tare da Allah ya jaraba ka ba karanta ankabut me Allah yace wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa laqad fatanna alladhina min qablihim sai yace me fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu Allah yana so ya sanar da jama'a ya san su wane ne suka gaskata wala ya'lamanna al-kazibin Allah yana son ya gane su waye na jabu kaji abin da Allah ya fadi kaji dalilin me dalilin jarabawar to koma baya sai Allah ya ce am hasiban ladina ahasiban an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanuna kawai tsammani mutane suke ce kawai sun yi imani shikenan kuma a kyale su ba za a fitine su ba wa laqad fatanna alladhina min qablihi sannan Allah ya ce mun fitinu waɗanda suka zo kafin su saboda haka ku kiyaye jama'a so da'awa ba karatu bace kadai karatu shine jarabawar farko da Allah zai jarabce ka in ka samu ka ci jarabawar to shikenan zaka fuskanci jarabawa a kowane mataki shi yasa idan ka karanta littafin usulus salasa zaka ga inda imamu da'awa Muhammad ibn Abdul Wahhab ya kasabta sakon da suratul asr take dauke da shi wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr yace wannan sura tana dauke da manyan sakonni guda hudu na farko shine imani da Allah yaɗa imani da Allah sa'annan sai me aiki sa'annan sai me sai haƙuri kaga na farko ka nemi ilimi na biyu kai aiki da ilimi na uku ka yaɗa ilimi na huɗu ka yi haƙuri game da cutarwar ilimi haƙuri dangane da neman ilimi neman ilimi yana da ƙalubale iri-iri ba wanda zai iya fassara maka shi sai wanda ya taɓa shiga wannan fagen a daidai lokacin da ka zo za ka yi aiki da ilimi a lokacin kana fama da wasu forces kana fama da wasu matsaloli na ciki da waje kai kanka za ka waye gari ka nemi ka zame wa kanka matsalar kanka wajen aiki da ilimi sannan ga iblisai na ɓoye da kuma na sarari sannan sai yaɗa ilimi da'awa kira zuwa gare shi a lokacin za ka fuskanci fitinar da baka taɓa ganinta a neman ilimi da aiki da ilimi ba to sai aka ce kuma mataki na ƙarshe shine haƙuri to kaga haƙurin nan ana buƙatar shi a matakin farko da na biyu da na uku saboda haka matasa idan da gaske kuke yi to ku bi ku karanta alqur'ani ku ga tarihin annabawa ku ga tarihin salihai ku karanta sunna ku ga yadda magabata suka yi to sa'annan ka je ka samu littafin siru alamin nubala wallafar al-imam al-hasib az-zahabi zaka ga tarihin magabata dangane da wannan aiki na yada da'awa sannan ka karanta littafin safhatun min sabar al-ulama na malam Abdul Fattah Abu Ghudda zaka ga irin yadda magabata suka yi hakuri game da neman ilimi, aiki da shi, yada shi. Zaka yi fama da fitintunu, ko wadanne irin fitintunu ne. Amma har a ce yo malanta zai ga yawa na malanta ne, wani ma ba gashi yana malanta ba, gashi yana zaune lafiya da kowa, a je a dubi malanta yake yi, mana ilimi yake son yadawa, ko ko rubutun sha yake, ko tsubbu yake, ko guru da laya yake yi. Ko kun fahimta jama'a? Jiya nan a wurin karatun Sahih Muslim nake muku magana da Dr. Ahmad dan gidan Abubakar Gumi. Lokacin da yazo ya tsaya yace zai da'awa irin ta uban shi, duk kasan nan sai da kowa ya kulla zai fada da shi. A gabana wani tsohon janar na soja yake cewa wallahi sai mu mishi sharri. Mu je mu ce ai fita soja da yema bai fita soja ta hanyar da ta dace ba, mu je mu kama shege mu koma da shi bariki, wannan kasin ba tashi mu je mu aska shegiya mu mishi dukan tsiya mu ce ai soja ne ma har yanzu mu zai wai iskanci. Wallahi tallahi a gabana wannan tsohon janar na soja yake fadin haka. Me ya faru daga karshe da ya firgita shikenan sai dawo sai bending zuwa ga yadda suke so, shikenan shikenan. So da'awa ba karatu bace, da'awa kadai jajircewa akan neman karatu, aiki da shi, yada shi. So da haka ku kiyaye da kyau, dan haka duk matashin da ya san cewa zai fito ya fuskanci da'awa, to ya shirya dauri, kisa, kora, tsangwama, da kuma kawo maka cikas akan duk abin da ka tasa a gaba. Na'am, neman aure ne ko kasuwanci, ko me ka tasa a gaba, sai an nemi kawo maka cikas akai. Saboda abin da kowanne zai kalle ka shine lokacin da aka barka ka kai inda kake nufin ka kai, to zaka zama barazana ga ainihin abin da kowa yake gudanarwa. Me yasa? Saboda shi ya san akwai element na rashin gaskiya a cikin abin da yake yi. To duk lokacin da ya ji wata da'awa ta gaskiya za ta tsaya, to zai kalle ta a matsayin barazana. Ka dubi America a yau, duk duniya babu azzalimar ƙasa irinta, duk duniyar shugabanci babu azzaliman shugabanni, babu corrupted system irin system din America duk duniya a yau. Don haka duk inda suka ji kishin-kishin za a kafa wani abu na musulunci, kaga fa bai shafe su ba, baya kusa da su, amma sai sun kalli wannan abun a matsayin barazana ce. Don haka sai sun je duk yadda za a yi, sai sun ce a kawar da abun. To me kake tunani? It is the same scenario, duk ɗaya ne da irin yadda yake faruwa a wurarenku. A ƙauye ne ka fara da'awa, akwai wani alhajin birni a ƙauyen yana zaluntar mutane, shine na farkon da zai fara fada da kai, saboda zai ga idan wannan da'awar ta tsaya, na farko dai tukuna duk wani wanda aka zalunta zai dawo gurinka. To ko za ku haɗu ƙarfi da ƙarfi a yaƙe shi, don haka dole zai tashi ya yaƙe ku. Don haka za ka ga duk inda mugun malami yake zai je ya haɗa kai da shaitanin mai sarauta. Wahal afsada ad-din illa al-muluku wa ulama usu'in wa ruhbanuha. Mutane uku su suka haɗu suka yi wa addinin musulunci kisa, suka ɓata shi. Miyagun malamai, karanta littafin Sirajul Ikhwan na Shehu Dan Hodiyo, za ka ji labarin miyagun malamai a wurin Dan Hodiyo a cikin wannan littafi. Sirajul Ikhwan, Shehu Usmanu Mujaddidi, miyagun malamai. Wa hal afsada ad-dina illa al-muluku wa ulama usu'in wa ruhbanuha. Ba waɗanda suka rikita addinin musulunci sai miyagun sarakuna, miyagun malamai, masu son bautar Allah da jahilci. Waɗannan uku su ne suka haɗu suka haɗa wa addinin musulunci duk matsalar da ya samu kanshi a ciki. Jama'a kun fahimta? Saboda haka matasa, idan har da'awa za ku yi da gaske, to ku tsayu da gaskiya. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibi. Allah dai zai kokarin gane suwaye da gaske suwaye makaryata. Cikin sauki. Ko kun fahimta jama'a? Kai ka tuna lokacin da Dr. Ahmad ya zo ya fara tafsiri yana cewa za ku ga yadda za mu yi a lokacin zaben nan, za ku ga yadda za a yi, babu sauran azzalimi, kai azzalimi, kai kaza. Ita wannan cika baki. Ana zuwa kuma aka yi zaluncin shi kenan, kuma da aka zo aka ɗauke shi aka kai shi Abuja, aka kai shi aka aje shi ɗaki air condition, aka ɗanka abin da aka bashi aka bashi, da ya dawo sai ya zo yana cewa wai wani ma ya yi ridda, saboda ya ƙalubalanci zaɓen da aka yi cewa bai yadda ba, don aka hukuncin shi a kama shi a kashe shi. Nace ka ji wawa, ina maganganun da kake da ku? Shi kenan. Irin waɗannan matasan wawaye irinsu ne za su riƙe da'awa ta ahli sunna? A irinsu ne za su riƙe da'awa ta ahli sunna? Don haka da'awa ahli sunna jama'a ba ta buƙatar sakarai, ba ta buƙatar wawa. Na gaya muku wani sakarai nan da 'yan sanda suka kama ya suka je da suka ɗan kwakwaɗi ƙafar shi kawai, shi kenan sai ya ce a shi ya ma daina wa'azi. Ya rubuta on that take. Yace in ya fito shi Gwanjo zai je ci gaba da sayarwa, ba ruwan shi, dama yana sai da huluna, yanzu zai hada da Gwanjo yana sayarwa. Kuma sai ga sakare ya fito waya yi rawani waya zauna har da alkyabba wani zai tafsiri. To ka faɗi ne, ka je ka rubuta on that take, yarjejeniyar ba ma za ka sake wa'azi ba. Irin waɗannan su ne suke wakiltar da'awa ta ahli sunna. Sannan dubi su Ibrahim Zazzaki, daga 1970s zuwa 80s su ne suke ɗibo matasan arewacin ƙasar nan da kudancin ƙasar nan, ana taruwa ana cewa Islam only, musulunci kawai za a yi, gwagwarmaya za a yi. Shi kenan yanzu gashi nan sun yi kwana, sun koma gaba ɗaya ina ma'ana gwagwarmaya yanzu ta tuƙe a kan sahabbai. Irin waɗannan su ne suke wakiltar du'atul islah, waɗanda suke ƙoƙarin gwagwarmaya da gyara. Waɗannan yanzu su ne ake sa rai za su iya kai musulunci ga gaci. Yo, dan girman Allah, idan aka dubi irin waɗannan sakarkaru, me yasa duk wanda ya taso ba za a yi tunanin cewa talauci ba ne, kuma an ɗauki kuɗi an bashi za a iya magani shi? Tunda an ga wasu sun taso da hamasa irin wannan ko fiye da haka, daga ƙarshe kuma an yi crushing nasu a 'yan kuɗi 'yan kaɗan. Wani ma wawa ne kawai, in aka zo aka kara mishi microphone ya yi magana aka sa shi a radio, daga nan shi kenan. Saboda haka babu sabat, babu tabbata akan abin da ake akai, babu jajircewa. Ku dubi Aisha, duk wannan zafin da aka hada mata fa, tana nan ta kafe akan ba, don ta san ita ne gaskiya ce. Ka saurari jawabinta na yau, bari ka ji abin da take cewa. Qalat Aisha, ta ce sun mata hawwal, al'amari ya al'amari, sai na juya baya na kawai gare su. Fattaja'tu ala firashi, ne kwanciyata a kan shimfiɗata. Kun fahimta jama'a? Bayan an gama tattaunawa ga Annabi, ga Abubakar, ga Ummu Ruman uwarta, ta gama faɗa musu iya abin da ba ta faɗi, gaba ɗaya ta ɗaure aya ko? Ta ce kawai shi kenan, sai ta juya sai ta kwance ta haɗa fuskarta da bango. Qalat wa ana hina idhin a'lamu anni bari'atun wa anna allaha mubri'un bi bara'ati. Aisha ta ce a wannan lokaci ina sane da cewa ni barantacciya ce, ni kuɓutacciya ce, ni wankakkiya ce, ni mai tsarki ce, kuma na san cewa Allah zai kuɓutar da ni da kuɓutata. Wato ba wai Allah zai goyi bayana ba ne kawai ya rufa mini asiri saboda ni ce wance, a ni dama kuɓutacciya ce, don haka abin da Allah ya sani game da ni zai fito ya gaya wa mutane. Yanzu wannan jama'a ba dogewa ba ce da tabbata, ita ta san ita mai gaskiya ce, kuma ta ce Allah zai kuɓutar da ita. Ta ce bi bara'ati, saboda ni ɗin kuɓutacciya ce, ba wai Allah zai rufa mini ba ne. ni dama kubutacciya ce kadai Allah zai fito da abin da yake haka yake walakin wallah Aisha tace sai dai kuma na rantsa da Allah ma kuntu azunnu anna Allah munazzilun fi sha'ani ko munzilun fi sha'ani wahyan ban taba tsammanin cewa Allah madaukakin sarki dangane da al'amari na har zai saukar da wahayi ba yutla har azo ana karanta wannan wahayi wali sha'ani fi nafsi kana ahqar wala sha'ani fi nafsi kana ahqara min an yatakallama Allahu fiya bi amri yutla domin ni kaina a cikin zuciyata Aisha tace ina jin cewa al'amarin yayi kadan a ce har Allah yayi magana dangane da al'amari na magana da za a zo ana karantawa ni ban dauki ina da wata daraja a zuciyata ban dauki ina da matsayi ban dauka cewa al'amari na ya kai har Allah ya fada a Qur'ani a zo ana karantawa ba walakin kuntu arju an yara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi an-nawmi ru'ya abinda nake tsammani shine Allah madaukakin sarki zai nuna manzon Allah wani mafarki yubri'unillahu biha wanda Allah zai wanka ni wanda Allah zai wanke ni ya barrantar da ni da wannan mafarki na dauka cewa matsalar gaba ɗaya kawai a mafarki manzon Allah zai gani cewa wannan mata ta ka mutune arziki ce kawai fada wa jama'a ban taba daukan cewa al'amari na ya kai har ayoyi su sauka ba qalat aisha tace fa wallah na rantsa da Allah ma rama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wala kharaja ahadun min ahli albayti hatta anzala Allahu alayhi tace ko hatta unzila alayhi tace na rantsa da Allah ma rama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah bai yunkurin fita ba wala kharaja min ahli albayt daga cikin mutanen gidanmu da Abubakar mahaifina da Ummu Ruman mahaifiyata ba wanda ya fita daga wannan daki hatta unzila alaihi har sai da aka sauko da manzon Allah wahayi fa akhadahu ma kana ya'khudhu min ar-raha sai irin wannan karkarwa da makyarkata da manzon Allah ya saba ji sai ta ainihin dauke shi yadda in wahayi ya zo sauka da Allah yake cewa inna sanulqi alayka qawlan thaqila zamu saukar maka da sako mai nauyi a cikin sahihul bukhari farko farkon kitabul wahyi aisha tace manzon Allah idan wahayi na sauka gare shi sai aje yana gurnani kamar gurnanin bijimin raƙumi sai aga zufa tana zuba a jikin shi tace wata rana naga abin mamaki ga ana mamakon sanyi da wahayi na sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma zufa tana fita daga jikin shi hatta innahu la yatahaddara minhu mithlu al-jamani min al-arq tace har sai da ya zama zufa tana zuba daga jikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai ka ce ya'yan lu'ulu'u ne lu'ulu'u yadda suke zuba haka diamond to kai ka ce su ne haka na ga zufa shar tana zuba wa fi wa huwa fi yawmin shatin min al-thaqal min thaqal al-qawl alladhi yunzalu alayhi da shi annabi yana wani wata rana ce wadda take akwai sanyi a cikin ta amma saboda nauyin abin da aka saukar mishi sai ga zufa da gumi na zuba a jikin shi kamar ainihin ruwan lu'ulu قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سري عنه وهو يضحك da Allah ya yi manzon Allah wannan halin da yake ciki sai mu ga annabi ya fita daga wannan hali yana dariya fa kanat awwala kalimatin takallama biha farkon magana da ya fare sai ya ce ya Aisha yake Aisha amma wallahi azza wa jalla ina rantsuwa da Allah mai buwa da daukaka faqad barra'aki Allah ya kubutar da ke faqalat ummi sai uwata ummu ruman sai tace qumi ilayhi tashi ki je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ki je ki ce mishi nagode Allah ya saka da alheri qalat fa qultu wallahi la aqumu ilayhi Aisha tace sai nace wallahi bazan tashi inje in gode mishi ba wala ahmadu illa Allah bazan gode kowa ba sai Allah da abin ya faru kowa ba juya mun fuskaye ba Aisha ke haka take da courage haka da wahala yanzu kaga an sa wa ya koma ta suna Aisha baka ga tana da courage ba kaga ba ta da tsoro saboda Bahaushe ya ce suna na gari Lamiri duk wani suna da aka sanya mai sunan koma kaga ya tarihin mai sunan yake shi yasa ake so in zaka zabi suna ka zabi suna mai nagarta ka sa wa yaro da wahala yanzu kaga Aisha a cikin yara ka ganta cewa tana dugulubu tana tsoro da wahala kaga Umar a cikin yara ana ka da shi a sai dai a yi zubar gado bai kayar ba ba a kayar da shi duka suka zube ka duba da kyau ka gani to sa'an nan da wahala kaga mai suna Uthman baka same shi da dangana ba da kawaici da yasewa to kuma baka samun mai suna Ali ya karbi reni Ali a da wahala zai ce harara ta kake mene maka yace a kallon ka ne kawai saboda asalin Ali baya karban reni ina fata an gane haka duk sunayen suke ka je ka bibiya ka gani Aisha tana da courage a kice in tashi in je in gode mishi da abin ya faru ba juya mu baya ba Allah da ya wanke ni shi da bai juya min baya ba shi kadai zan gode Allah ba zan gode kowa ba kai to Aisha akwai karfin hali wala ahmadu illa Allah azza wa jalla fa wanda zan gode wa sai Allah mai baya da daukaka wa anzala Allah Aisha tace Allah ya saukar da innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum wadanda suka zo da kirkirar ƙarya wadanda suka zo da sharri wadanda suka yi wa Aisha sharri din nan daga cikin ku ne ba daga cikin kafirai bane a masallacin ku ne ɗan makarantar ku ne masu sallah ne irin taku la tahsabuhu sharran lakum sai Allah ya ce wa Abubakar da shi da mutan gidan shi ku kuma da aka yi wa sharrin kar ku dauka cewa sharri ne gare ku bal huwa khairul lakum alheri ne gare ku wato in aka yi wa yarka ko danka ko wani cikin gidanka sharri yana komawa zuwa ga iyalin gidan ne gaba ɗaya shi yasa da Allah ya tashi anan sai ya ce la tahsabuhu sharran lakum kar ku dauka sharri ne gare ku saboda idan ya tabbata wannan abin da Aisha ta yi to shikenan ta zubar da girman gidan su gaba daya kenan dukkanin da to ana fatan ya zama wakili ne na gidan akan duk abin da ya aikata to zai shafi mutanen gidan na alheri ko kuwa na sharri shi yasa sai kai kokari ka ga cewa mutan gidan ku daraja ka ja musu ko kuwa ka ja musu tir duk yadda za su fito su wanke kansu daga gare ka saboda ka faci ba za su taba wanke kai ba sai in za su iya zare jinin da ke yawo a jijiyar ka nasu wanda ba za su iya yin wannan ba don haka Aisha yar gidan waye yar gidan Abubakar ce babban gida idan ya tabbata wannan abin ta yi to ta zubar da girman gidan idan kuma bai tabbata ba kamar yadda bai tabbata din ba saboda gashi Allah yana cewa kar ma ku tsammaci sharri ne domin alheri ne to kai ya za kai ka iya juya wannan abu ya zama alheri shine sai ta dauko muqaddimar da ne dazu duk wata daraja da duk wani alheri da Allah zai baka sai yayi maka wata shimfida wadda ba lallai ne ka ji dadin ta ba lallai ne masoyanka su ji dadin ta ba kana jin wannan abin da ya faru ga Aisha dadi ta ji kana jin Abubakar da Ummu Ruman dadi suka ji ba dadi suka ji ba to amma karshe ya ba da darajar da a cikin wannan addini na musulunci mutanen wannan gida ne Allah madaukakin sarki ya taba irin wannan magana a kansu babu la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum duk yayyaka da gidan ba za ka taɓa zama mutumin kirki ba sai ka yarda da wannan tarihin da Allah ya kawo nasu duk kurinka da hadda Qur'ani haddaka ba za ta cika ba sai ka haddace wannan gurin haka ne ko ba haka ba wannan ita ce Aisha yar halal irin albarka the best ambassador to the family wakiliya ta gari ga mutanen gidanta Allah ya ce kar ku dauka sharri ne لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم كون متون daga cikin wadanda suka yi aikin kirkira da yadawa zai samu zunubi da gurgurdan irin abin da ya aikata kun ji adalcin Allah suwaye asali suka zauna suka tsara abu irin zunuban su daban suwane ne yan jaridu na yadawa irin nasu daban suwane ne wadanda su ba yan jaridu bane amma masu tseguni ne irin nasu daban Allah yayi hikima ne domin lokacin da wannan labarin ya bayyana jama'a kafirai sun dauki irin nasu salon wajen ganin cewa labarin ya fito munafikai sun ci gaba da aikin yadawa har aka waye gari aka ainihin hijacking labarin daga munafikai sai aka waye gari labarin a bakin mutanen kirki ake ji sai da aka samu kai a sai da matsalar ta dawo ta nemi ta kunna wuta a cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai dai kaji abin da ya faru wajen su Aliyu da aka nemi shawara daga nan Aisha ta koma tana fushi da shi kaga gidan manzon Allah ma ya kama da wuta akan matsalar sannan aka samu matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Zainab bintu Jahsh sai aka samu kanwarta Hamnatu sai ta dauka sai ta fara yadawa sai gida yazo zai Aisha sai ta tsaya ta lura idan nace zan yi fada da Zainab ne hada da Zainab kanwata ce ta shiga gari tana yadawa to ka dubi irin wannan bala'i kai ka dauka a gidanka ne da wanne zaka ji da abin da ake ciki koko ga kanwar kishiya ta tafi kuma tana ta yadawa gari ya waye ta shafa jambaki da gazal shikenan sai ta fita ta shiga nan gidan wance kun ji rugunzumin da ake a gari Allah ya kiyaye ba ni biyar baki go a tafa to asirin ta da ya tono wace a wanda ake ganin ta karba gidan yo ai mu da ma da abin da ake ciki mun sani amma mun yi shiru ne tunda Allah ya bayyana yanzu koma kwaci yan matan zamani kenan ta fara bada labarin kenan haka za ta wuni jambakin ta ya gama kodewa sai ta dawo sai ta sake yin wanka ta sake fita na la'asar haka kai ka kaddara ga fitina a gidanka nan tana ci kuma ga kanwa mataka can ta tafi gelle su tana fadi an ji mata yi wanka ta tafi samu jibi kuma ta kintsa ta tafi Kano take to me za a gaya mana mu kuma gidan ina ne ba ma shiga ai kowa mun san halin shi ita ba ta cikin munafikai kuma kai ka dubi ita tana yada labarin an san ita yar cikin gidan ce labarin zai armashi ko ba zai ba to sai ga wani jumshikin sahabi na annabi kuma wanda saboda yadda annabi ya yadda da shi har annabi ya mai da shi ɗaya daga cikin sadaukan shi shine Hassan ibn Thabit mawakin manzon Allah wanda an aka yi manzon Allah sharri shike tashi manzon Allah yace ahajil mushrikina mushrike tashi kai musu zambo fa inna ruhul qudus ma'aka malaika jibril na tare da kai sai gashi shi ma yana bi kwararo kwararo inji an zauna to mu kan dai Allah ya nuna mana Allah a ranar kiyama ka san magulmatan zamanin mu sai mutum ya je zai toto Allah ya nuna mana annabi eh mu kan mun gani kuma mun ji to amma kaga mai gulma wancan zamanin shi tunda ya ga annabi yanzu ba irin ta mu zai ce ba sai ya ce to mu dai yanzu abin da ya rage mana kuma sai dai mu ga Allah kawai amma ba abin da mu gani a zamanin nan ba haka magulmata sai an haife ka a geto mu yana daga cikin abin da Allah ya nufa an haife mu a geto ne daurawa ci ka ji tudun wada sabon gari haka cikin kwama talar jahilai yan bid'a ba boko ba arabiya ba jali ba takin zamani to in aka haife ka cikin irin waɗannan kai ka san magulmata ina fata an gane haka siddan wani zai tawo kawai kaga ya sanya riga ba jamfa a ciki Allah ya mutu lafiya lafiya lau to Allah ya kiyaye irin wannan bala'i na zamanin nan to shi kenan mu zauna ran nan sai 11 zai je kasuwa saboda muhimmancin abin da yake yadawa kuma bai koko bude zai samu ka saurara Aisha ka ji abin da take Allahu akbar Allah madaukakin sarki ke cewa kowanne daga cikin waɗanda ya aiki wajen yadawa da kirkira yana da nashi zunubi kaga nan yana nuna adalcin Allah ba a hada waɗannan Hamnatu ha da wane da Hassan ba hada su gaba ɗaya an nusa awan goro ba isu isu munafikan Allah madaukakin sarki bai musu hadin goro ba gaba ɗaya bai musu farashin goro ba sai aka dubi wane ne shugaban sai aka ware shi shi ga nashi matsayi Allah yake cewa الذي تولى كبره منهم وانده يدوكي نوين صار ابن دغتكين سو له عذاب عظيم انا دبب عذاب عذاب شتاف تقوى شينيوا شيني عبد الله ابن ابي ابن سلول شيني اصل ديزاين انجينير نوان اللعبان شيني يزون اي صار الله مروك كيف سوكي كي اي ما ليتي على عشر آيات kullah ayoyi guda goma nan gaba daya Aisha tace duk gaba daya akan ta suka sauka falamma anzalallahu fi bara'ati yayin da Allah ya saukar da kubutar da ni qala abubakar as-siddiq radiyallahu an abubakar yace wa kana yunfiqu ala misbah ibn usafa ibn asafa kuntina misbah shi ma fa ba munafiki bane shi dan uwan Aisha ne ma kamar yadda gashi riwaya zaka ji ta bayyana dan uwan Aisha ne yana da dangantaka da ita dan haka Abubakar ya ji tausayin shi gashi talaka sai Abubakar ya sa aka sa mishi kwano a gidan Abubakar kullum da safe je ya karba da rana je ya karba da daddare je ya karba ha in aka ce kana da kwano a gida irin gidan Abubakar ba fa kwano ne da za a rinka fito da dambu ba manyan alhazan birni su ne sanatoci su ne ministoci ka tuna fa ha kana da kwano a irin wannan gidan wata ran za ka ga an fito da kwano uku nan an zubo abinci can an zubo farfesun kifi nan an zubo na kaji ha wata ran sai ga an kawo wata kula nan an ce ga wani nama da mai gida ya ce rage dambun nama an zo da sabo an ce ka je ka aje wannan a ɗakin ka shine ma'anar kana da kwano a babban gida fa karka dauka gidaje ne irin nawo da naku da naswana da suwan yana da kwano a gidan Abubakar da ake kawo mai abinci Abubakar ya kasance yana ci da shi liqarabatihi minhu kun ji ko saboda dangantakar da Abubakar yake da ita da shi Mistah ranan na ga muku dangantakar ita ce uwar Mistah kanwa ce ta ainihin wata kaka ko wata dangi cikin da yan uwan Abubakar kun ji dalili na farko da yasa Abubakar ke ci da shi dan uwan shi ne sannan wa faqarihi sannan kuma talaka ne da Abubakar ya ji cewa Mistah an yi wa yata irin wannan sharri ya shiga cikin gari yana yadawa sai Abubakar ya ce wallahi la unfiq ala Mistah shay'an abada na rantsa da Allah har abada ba zan sake ciyar da Mistah ba ba'da alladhi qala li Aisha ma kala bayan irin maganganun da ya biya na ta yadawa Aisha wallahi ba zai sake cin abincin gidana ba fa anzalallah sai Allah ya sake saukarwa wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ha an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah Allah ya ce waɗanda suke da falala daga cikin ku da waɗanda suke da yalwata kar su yi fushi game da danginsu na kusa da talakawa da almajirai waɗanda suka saba ci da su saboda Allah waliyafu Allah yake su kauda kai su yafi waliyafahu su kauda kai ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum haba sa Abubakar masu kudi haba attajiran birni ha ba kwa so Allah ya gafarta muku ne aka ce wannan wurin na sauka sai Abubakar yace wallahi wallahi ina so gashi ina so Allah ya gafarta mu sai Allah ya ce wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama ne lalle ya bata maka rai a matsayin ka na dan adam ya kamata ka fusata kai rantsuwa ba za kai ba amma kuma Allah ya ce ka huce Allah ya ce ka yafe Allah ya ce ka gafarta mishi kai ba ka so Allah ya gafarta maka qala abubakar bala wallah abubakar yace haka abin yake na rantsa da Allah inni uhibbu an yaghfira Allah li na so Allah ya gafarta mani faraja ila nafaqa allati kana yunfiqu alayhi sai ya koma yace a ci gaba da zubawa Mistah abinci to ni ko sai in ce yanzu ka kaddara kai ne Mistah yanzu bayan wannan aya ta sauka za kuma ka dawo da kwanan ka gidan ne kake wannan tunani ka amsa wa kanka da kanka saboda Allah kaje ka karbi abincin ubanta ka cika koshi sannan ka shiga gari kana bata sunanta to yanzu Allah ya tona asirinka kowa ya ji kuma an yi fushi cewa ba za a ci da kai ba kowa ya ji to sannan sai aka ce kuma an yadda dawo da kwananka to kaddara kai ne a matsayi wa qala sai Abu Bakar yake cewa wallahi la anzi'uha minhu abadan har abada bazan cire kwanan shi ba daga gidana har abada zan ci gaba da ci da shi qalat aisha aisha sai ta ce wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama manzon Allah ya kasance yas'alu zainab bint jahsh an amri manzon Allah ya kasance kan tambayi zainab yar jahsh game da al'amari na ha eh ibnata jahsh an gane fa qala sai manzon Allah ya kance ya zainab yake zainab ma alimti aw ra'aiti madha alimti aw ra'aiti don Allah me kika taba sani game da Aisha me kika taba gani game da Aisha fa qalat ya rasulullah zainab sai ta ce ya manzon Allah ahmi sam'i wa basri wallahi ina tsara jina ina tsara gani na bana sa ido akan ta bana kasa kunne akan me take yi ma alimtu illa khairan wallahi ban san komai ba sai alheri Allahu akbar jama'a kun ji sahabbai ke kun ji almajiran manzon Allah ke kun ji wadanda suka kwankwadi tarbiya a hannun manzon Allah wannan baiwar Allah ta sami yadda za ta rusa Aisha domin kamar yadda yanzu za ka zo ka ji a duk cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu wadda Aisha take kallon ta isa ta kishi da ita ma sai wannan Zainab saboda an aka zauna annabi yana hira da su ka san mata ka tara su da yawa kana da biyu uku hudu to balle shi yana da tara sai wannan sai ta harba waccan kyala ce aikin banza in ba ga tsoro ba mutum yayi degree mana NC in banza ita ta san da wance take wai wance NC ce da ita ko kun fahimta jama'a ce aikin banza in mutum zai gaya mana wani abu ne bayan mun san asalin shi ai da ba a san asalin angulu ba sai ta ce daga Misra take haka ko kun fahimta jama'a to Aisha haka siddan ana zaune sai ta ce ya manzon Allah ina da tambaya sai manzon Allah ya dauka fatawa za ta yi ta karatu sai ta ce yanzu a ce kai makiwaci ne ma'ana yanzu manzon Allah da kanshi sai Aisha ta zira shi kaga mata ina da tambaya ya manzon Allah yanzu a ce kai makiwaci ne kana da awakin ka sai ka zo za ka kiwo sai ka samu ciyawa lip 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 can kuma sai ka samu wani ya ci ya rage ga ta nan cibiri cibiri ina ba kai dabbobinka sai manzo Allah ya ce an da ciyawa take lulluɓe sai Aisha ta tuntsire da dariya kai mata wai abin da take nufi duk nan zawarawa ne ku ni ce aka auro budurwa a gidan nan shine wai ciyawa lip 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 wancan ko ga sunan ne to Zainab sai ta ce a tsaya dukkan ku nan a gidanku aka daura auren ku ni ku a saman bako ya ka daura aure falam ma qada zaidun minha watara zawajnaka to sai Aisha sai ta harara kuma sai ta tashi a tafi to ka gani ko kun fahimta jama'a duk wannan ana nuna mana ya ake rayuwa in ka samu kanka a irin wannan halin sai ka dubi yaya annabi yayi saki yayi ta yi ba saki yayi ta yi ba duka yayi ta yi ba duka yayi ta yi ba hikima haka ba ka zauna da su annabi ya fi ka daraja komi na shi ya fi naka amma ka ji a cikin gidan shiga abin da ake yi kuma hashi da kai shi za ta zulmi kashi Aisha haka take akwai lokacin da ta zulma Hafsa annabi ya aike ta yace mata tafi ki je ki ce babanki Abu Bakar shi ya dace limanci jiki sai ainihin Hafsa sai ta zo sai ta Aisha sai ta zo sai ta zulma Hafsa ta girme ta ta dade da aure kafin ma Aisha babban mace ce tana wajen shekara 30 da wani abu, Aisha tana 10 ta haife sa. Ta ma Aisha ta fita wayo, sai je ta ce a ke ki je ki fada wa Annabi cewa babanki ne ya dace da yayi limanci. Sai ita Hafsa sai ta zurmuku sai ta ga a to ya manzo Allah ai Aisha ma da ka aika ita da kanta ta yadda cewa baba na yafi dacewa. Kaga ita Hafsa abin da take kallo, tana kallon abin Aisha tana fadi dan Allah ne, tana kallon abin Aisha ta ne da ikhlasi ne, amma tana zura ta ne. Sai manzo Allah ya ce muru Abubakar falisalli bin nas, Abubakar nake ku ce wa mutane limanci. Sai ta zo sai Aisha ta ce a'a, ko ma ki ce mishi babanki Umar, saboda baba na yana da tawalu, yana da kuka, da ya fara limanci zai ta kuka, babanki ko yana da mazan zuciya. Sai Hafsa ta ce eh haka ne. Mai manzon Allah har Aisha ma ta ce baba na yafi dacewa. Sai manzon Allah sai ya karare ta yace inna kunna la sawahim na Yusuf, ta kike ba mu guri munafikai haka kuka yi ta Annabi Yusuf. Sai Hafsa ta dawo ta ce ma ra'aytu minki khairan qat, inda muke da ke ban taba ganin alherin ki ba, kullun sharri kike sa, gashi kin je kin sa an gaya min maganganu. Shine zaka ji malamai suna fassara sai su ce dama da gangan Aisha tai tana son ne ta tabbatar wa da Hafsa cewa to kin ga dai gashi ke da kanki kin je ɗaya kin je biyu an ce sai baba na, dan haka mu ne a gaba ba ku bane. Mata radiyallahu ta'ala an kunna, an fahimta jama'a? Ta Allahu akbar. Zainab manzon Allah ya kira ta, ba ɗaya ba ba biyu ba, me kika gani, me kika taba ji game da Aisha? Bari ku ji Zainab sai ta ce ya Rasulullah ahmi sam'i wa basri ma alimtu illa khaira, wallahi ni ina kiyaye gani na, ina kuma kiyaye ji na, ba abinda na sani game da Aisha sai alheri. Qalat Aisha tace wa hiya allati kanat tusamini min azwaji rasulillah, a cikin matan manzon Allah kaf ita ce kawai take takara da ni, in ba ita ba bana kallon wata ma gaba daya, duk sauran na aje su gefe guda ne. Ita din nan da muke takara fa asamaha Allahu bil wara, sai Allah ya tsare ta saboda tsantseninta da takatsantsa. Tana da tsoron Allah Zainab. Ku kiyaye jama'a, mukami ne ya zama dun Najeriya ku biyu za a ba, saboda ku kadai ne kuke da wannan cancantar. Sai aka ce ku zo interview, wato ɗaya daga cikin ku zai ɗauki mukami. Daga cikin tambayoyin da za a yi maka sai a ce wane, mun samu labarin cewa abokin karatunku ne tun kuna makaranta, me za ka ce game da shi? Kamar mun taɓa jin labarin an ce ya taɓa yin sata ansa, ha? Kuma kai ka san ba haka ba ne, ba ka taɓa gani ba. Za ka iya cewa eh, wanda kana zaton mai yiwa wannan amsar da za ka bayar da ita za a iya karɓa a bashi mukamin a hana ka, ko kuma a hana shi a baka. Ka san da wahala ka faɗi gaskiya. Zace eh to akwai lokacin da aka tashi dai siddina da nashi ba ɗaya ba ne, na ga dai an fito da shi, to ban sani ba ko a lokacin ne ya sata ansa wani abu dai haka dai abu ya taɓa faruwa, ni ma dai ban fahimta ba dai a hall, kuma na ga ya taɓa receipt, na jin dai ban sani ba dai, ban sani ba, kaga ha? You are not straightforward, you are not clear, haka ne? Amma kaga Hafsa ai Aisha Zainab sai bata haka ba, sai ta ce a wallahi ni ina kula da jina da gani na, kuma ban taba ganin komai ba sai alheri ga ita. A lokacin Zainab tana iya saka Annabi a cikin duhu, ta ce a to ba kai kake tafi kowa ba, kuma yanzu nan ni dan kare na ni, shine zaka zo ka tambaye ni? Kai da baka san irin matar da kake ta, ni ba ruwana, ni ba ruwana, ba ruwana, da can da ka aure ta kai baka san halinta ba, muna ƴan mata mai bate ba, da ka tashi aurenta baka tambaye mu ba sai yanzu? Sai ta fice, kaga ta jefa shubuha ko? Amma sai ta ce wallahi ban san komai game da ita ba sai alheri. Aisha da kanta ta ce sai Allah ya tsare ta saboda tana da tsoron Allah. to Aisha ma ta yi mata adalci a nan. Amma sai Aisha ta ce wa tafiqat ukhtuha Hamnatu, sai yar uwarta Hamnatu ita kuwa sai ta rinka yawo tuharibul hatani mata yaki. Ina ma'anar ta ne wayarta yaki. Allah ya sa kun fahimci Hausar. Shine wato yanzu da Annabi ya tambayi Zainab, da sai Zainab sai ta bata Aisha. To Zainab ba ta bata Aisha ba, amma sai kanwarta sai ta tafi gari tana ta bata Aisha. Wannan batanci da take wa Aisha ita kishiyar Aisha ce? Ha, kun ga ta ne ne a madadin yatta. Shine tuharibul ha. Tana fada da ni a madadin yar uwarta. Fahalakat fi man halaka min ashabil ifki, dan haka Hamnatu sai ta halaka cikin waɗanda suka halaka daga cikin waɗanda suka yi min sharri. Jama'a kun ji ƙarshen wannan hadisi wanda Imam al-Bukhari ya rawaito shi a lamba ta 4750. Wannan suna Hamnatu ya sha bamban da sunan Hannatu wanda Hausa ke cewa Hanne. Dan haka sai ka kiyaye wanne ka sa wa ɗanka, ɗayarka. Hannatu ka sa mata ko Hamnatu? Sannan akwai Himnatu. Hamnatu sunan mace ne, Himnatu sunan namiji ne, Hannatu sunan mace ce. Hannatu kakar Annabi Isa kenan. Hannatu shine Hausa ke cewa Hanne, Hana. Ina fata an gane. Na ka zaka iya daukan sunan Hanna ka sa wa yarka wato Hannatu. Ita ce Hanna. Ina fata an gane. Sannan akwai Hamnatu, shine sunan wannan sahabiya. Hamna, Hamnatu. Akwai minjaye kafin nun guda ɗin. Hamnatu sunan mace ce. Sannan akwai Himnatu, hasa ɗaya ɗin a yi mai kasara ba fataha ba. Himnatu shi kuma namiji ake sawa. Ka kiyaye wannan, ka je ka karanta littafin Al-Isaba fi Tamyizus Sahaba. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Jama'a kun ji gagarumin abu na biyu da ya faru a lokacin wannan yaƙi, shine kazafi da aka yi wa As-Sayyida Aisha, Allah ya ƙara mata yarda. Ba za mu ɓata lokaci wajen waiwayar matsaloli da dama ba. Bari mu ci gaba da karatu, malam zai fito mana da waɗannan matsalolin da kanshi. Malam ya ce al-fawa'id al-mustakhraja min hadhihi al-ghazwa, na daga cikin darussa ko kuma darussan da ake fitarwa a cikin wannan yaƙi, waɗanne koyarwa ne, waɗanne tarbiyya za mu samu da ke cikin wannan yaƙi? Al'ula, darasin farko, min ba'asir rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li Buraidah ibn al-Hasib ila al-Harith ibn Abi Dirar, daga aikawar da manzo Muhammad ya yi wa Buraidah dan Hasib zuwa ga Harith dan Abi Dirar. Wannan aiken da Annabi ya yi ya ta'akkada min sihhati ma balagha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan manzon Allah ya tabbatar da ingancin labarin da ya iso gare shi. Na akhudhu minhu ahmiyata tathabbut, daga nan muke koyar muhimmancin tabbatar da labarin da kaji, wa tabiin, da kuma neman bayani fil akhbar game da dukkan labarai, wa adamul ujla, da kuma rashin gaggawa. Ha, watabayyun, an gane fil akhbari wa adamul ujla. Mu dan waiwayi labarin tukuna saboda an dade da karanta shi. Lokacin da Annabi ya yakin Uhud da shi da mutanen Makka, mutanen Makka a ganin su sun ci riba Annabi, tunda sun kashe mai mutum 70, kuma sun kawo mai wannan yaki ne har kusa da Madina. Daga baya me ya faru? Da labari ya kewaya wa sauran mutanen ƙauye a haka, sai suka ɗauka a yi, in dai har ƙabila ɗaya za ta iya samun katafus ɗin Annabi, to mu in muka tattaro ƙabilun Larabawa za mu kwantar da shi. Haka sai aka samu wasu Yahudawa da ke yankin tsibirin Muraise ko kuma yankin Muraise. Shugabansu shine ainihin Al-Harith ibn Abi Dirar. Sai ya rinka aikawa da goron gayyata zuwa ga mutanen ƙauye cewa ku zo za mu haɗa kai za mu yaƙi mutumin nan. Da Annabi ya ji labarin haka, sai ya dubi wani sahabi wanda shi ma mutumin ƙauye ne, sai ya tura shi, Buraidah ibn al-Hasib. In ba ku manta ba a wancan lokacin, na gaya muku daga cikin hikima Annabi wajen tura Buraidah shine tunda mutanen ƙauye ne, to bari a tura musu mutumin ƙauye wanda in ya je tun daga shigar shi har irin maganar shi za ta zama irin tasu ce. Ko kun fahimta jama'a? ba yadda za ka yi ka aiko basakwace cikin kanawa ya iya yi musu aiki na jami'in tsaro ko neman labari. Ha? Dan yana zuwa yana fara magana za su gane wannan basakwace ne, to zai alamin malam lafiya me yazo da kai. Ba yadda za ka aiki mutumin cikin garin Zaria zuwa ƙauyen Wuciciri idan ya je zage-zage ne ƴan uwan shi, amma irin zazzagancin da yake yi shi ba zazzagin cikin zari ya sha bamban da mutanen garin Wuciciri. Ba Kano da ke ainihin garin Dutse cikin jihar Jigawa, ba Kano ne, wadda an raba Kano ko tana haɗe ba Kano ne. Kenan yanzu ka ce mutumin Gumal ko mutumin garin mai gatari ka tura shi ya taho cikin birnin Kano yana zuwa cikinsu da ya fara Hausa za su gane shi. Haka mutumin Kura yana zuwa cikin garin Kano ya fara magana za su gane shi. To haka al'amarin yake, idan ka tura ɗan Arabiya cikin ƴan boko yana zuwa za su gane shi, idan ka turo ɗan boko cikin ƴan Arabiya yana zuwa za su gane shi. Na ka duk lokacin da kake neman bayanai, to ka samu mutumin da ya fi kusancin kama in ba irinsu ɗaya da irin waɗannan mutanen ba. Sai sa ko ga tashoshi irinsu CNN, irinsu Al Jazeera, idan suka taho nan Afrika sai su samu baƙin fata ba Amerika sai su turo shi, shi zai zo coverage na rahoton. Haka in ya tashi zuwa zai yi shiga ne a ina zai ɗauko labari, zai je Oyo ne sai sanya riga a tamfa, ba Amerika ne ba kafata sai sanya riga a tamfa, yana zuwa cikinsu ba za a kalle shi baƙo ba. Me kake tunani jar fata ya zo da jeans ɗin shi ya zo cikin Yarabawa su gan shi da microphone da camera? Ha? Yanzu aka ga an fara tsegumi. To me kake tunani ba barbare ya zo da ainihin tsagar shi ta bare bari tsakiyar kanawa ko zage-zage? Saboda haka a irin wannan tsarin jama'a akwai fagage da dama waɗanda za ka tsaya ka lura waye ya kamata ka tafi tare da shi wuri kaza, suwa suka kamata ka yi mu'amala da su. Yau kusan shekaru 17 da suka gabata jama'a na kama hanya zan tafi Port Harcourt. Tsakar dare ne na ɗauki hayar mota, na ɗauki shata, mun zuba wasu kayayyaki, ni kaɗai ne daga ni sai driver. Muna isa wani roadblock sai na ji shi wani ɗan sanda ne yana gaya wance yana cewa this one na your brother, talk to Ram without your language, talk to Ram, if not we don't go get anything. Sai shi wance ya taso ashe ɗan saudan zariya ne. To ɗan saudan zariya a wurin Inyamurai Bahaushe ne, sai suka ce to wannan ɗan uwanka ne, ka tashi kai mishi wannan yaren naku, in ba haka ba za mu samu komai ba. Yana zuwa sai ya ce a mutumin eh daga ina, sai na ce daga Zaria, ya ce zuwa ina, ce Port Harcourt, sai ya ce tabi dan da daren nan Alhaji sai muka tafa. Sai na jonce yana cewa ha I never talk am ba inda ga ba shikenan. To Allah ya kiyaye hanya, Allah ya kiyaye hanya, sai na zaro wani abu sai na bai, sai ya ce ha yusiya ko kun fahimta jama'a? Haka psychology yake, ko kun gane jama'a? Na gaya muku wannan kisar, muna ɗalibai wani lokaci sai wasu Larabawa daga ƙasar Oman suka zo suka kawo ziyara department ɗin, shugaban department ɗin Inyamuri ne. To kai ka duba Larabawa sun zo wurin Inyamuri sama da ƙasa ke zama, ko wurin Bahaushe suka zo akwai bauɗe ya balle wurin Inyamuri, suka zo wurin Inyamuri aka ce to akwai wani cikin shugabannin makarantar yana da ɗan ruwan malamai, aka je aka kira shi ya zo ya magana da su. Sai shi wannan, to tunda shi wannan Inyamurin professor ne a harshen Turanci, sai ya fahimci kai wannan ma fa baya jin yaren nan, wayoye mini kawai, shikenan. Sai aka bazama a je a nemo ni, ina shigowa makaranta kowace kwana sai a ce ai prof na neman ka, prof ina zuwa shikenan. Sai ce aha, yace ga wasu baki mun yi Larabawa ne, zo kai mana magana da su. shikenan ya fito da su, ana fitowa shikenan sai muka rungumi juna, sai muka sinsina kuma to muka aha sai can ha, you see, they are not even shaking hands, ba ma da hannu suke ba, wai da kunci ake yi, sai ka gani ko. He said, that idiot wanted to waste my time. He was saying one word. Where kalma da yake ta fadi, kalma da yake ta fadi. He was fooling me. Doesn't know that I'm a professor in English language. So abinda nake cewa, ina son al'ummar musulmi ku lura da wannan da kyau. Kun ga hatta wajen karantawa wannan yana da tasiri jama'a. Duk lokacin da ka dauko wanda take da mini skirt ko mini jeans ka sanya a cikin yara irin namu yanzu na arewa da iyayen su ke yawo da hijabi da niqabi a Zaria ko Sokoto ko Katsina za a samu matsala. Ha? Ina Sokoto ne ma tana shigowa wata yarinya dubanta za ta ce kaga kahira, yanzu ga kahira ce malamin mu. To kaga matsala ta faru. Tun kar ta shigo an ce mata kahira. Waga kahira ita an malamin mu. Bari mu ji abin da ta kaɗe ni. Na fata an gane. Ko kun fahimta jama'a? Saboda haka dole ne ku rinka tafiya tare da tunanin mutane. Amma kaga in yara ne na Abuja ko kuma yaran Kaduna aka kai musu malama mai sket ko mai wando da ɗan sauki, ko da ƴaƴanku ne na Hausa ko musulmi da ɗan sauki. Saboda haka a cikin kullun za ku yi harka ku rinka duban su wane ne suka fi kusanci da ku. Wajen nemo labari na sha bayyana irin wannan, so da dama yanzu zaka ga hukumar jami'an tsaro ta SSS sai su tura wani zuwa ga ustazai sai je baya fahimtar irin yaran da suke, shi yasa duk in ka je kana tattara rahotannin da suke faɗi game da waɗannan rigingimun da ake yi ko har yau ban ji ban ga wa ma aksara ma ra'aitu wa qara'atu wa darastu. Na karanta abubuwa da yawa, na ji abubuwa da yawa na sakamakon rahotonsu, amma har wani shugaban jami'an tsaro da muka zauna sai nace ina jin ku duk shirme kuke yi. Kullum abin da suke cewa abin da ya kawo Boko Haram insurgency a Nigeria shine talauci da rashin aikin yi. Gaba ɗaya they have missed their target. Har abada in wannan ka fahimta, har abada gaba ɗaya literature review ɗin ka ɓata. Dan haka ba za ka taɓa conclusion da report mai kyau ba. Ba talauci ne ya kawo matsalar ba. Ba rashin aikin yi ba ne. Wadata ce ma ta kawo matsalar da kuma aikin yi. Amma kai ka kasa gane aƙida ce. So duk lokacin da za ka tsaya ka lura waɗannan yara da kuke ganin su da tsummokarai suna yawo suna ko ɗan ƙanzo ko ɗan dagwa-dagwa, kai duk ɗan boko in ya duba sai ya ɗauka iyayensu talakawa ne a ɗauka a basu abinci za su daina. A'a, idan ka koma ƙauye wani yaron ubanshi yana da motoci goma a rimin gado, sannan ubanshi ya turo shi nan Zaria ya zo ya almajiranci, abin da yake gani shine ɗan ba zai samu albarka ba sai ya yi irin wannan. To ka ji matsala, kai kuma kana ganin talauci ne uban shi ya fika kuɗi. So ashe duk lokacin da kai kuskure wajen literature review, matsalar da ake so a bincikenta sai ka kuskure hakikanin sakon, to duk abin da zai biyo baya ma sai ya zama kuskure. Don haka na daga cikin dalilan da ke taimakon ku wajen samun bayanai na gaskiya ko ka rinka haɗa neman bayanai da irin mutanen da za a je a yi matsalar da su. Shi yasa da jami'an tsaro na SSS za su gane, za su rinka samun ustazai, gangan ustazai, sai su rinka ɗaukan su aiki. Ba wai kawai a ɗan samu wani ya ɗan aje gemu don shi ɗan MSS ne, a'a, ustazu gam ustazu sai a ɗauke shi. Wanda yana shiga cikin ustazai shi yana iya fahimtar su 100%. Kuma in ya shiga ya san yadda zai yi ya saje a cikinsu. Amma yanzu duk yadda ɗan boko zai yi ƙoƙarin ya adjusting kanshi ko ya shigo cikin ustazai, akwai inda suke kallon yana ainihin penalty. Akwai inda suke kallon shi yana penalty. Sai dai kawai su yi mishi shiru sai su dake, amma su suna nan har sun koma gefe guda sai su rinka cewa wai da Allah wai wannan mutumin nan da Allah. Allah gashi nan da gemu kamar bindin akuya da Allah yana nan yana abin da haka. Ya yadda fa ya aje gemun wajen zai shigo ustazai, amma kaji sun ce gemu ma bindin akuya ne.
saboda su sun san irin nasu gemu. Kalmomin da zai zo yana yi ba zai iya aran irin kalmominsu ba, don baya rayuwa a irin rayuwar da suke. So da haka wannan shawara ce muke bayarwa ga dukkanin wanda ya tashi ma wata harka, ya rinka duban mutanen da suke rayuwa a irin wannan yanayi. An fahimta jama'a? Yanzu aka je ka ɗauki wanda ya rayu a cikin jami'a ne, za a je ganin wasu alarammomi a ƙauye a cikin riga ko a tsangayarsu ta karatu, ka je ka ɗauki wani profesa a ce zai je? Ha? Idan ku aka samu wani alaramma irinsu zai tafi, yana zuwa in ya same su suna kwami, shi ma sai ga ya yi zaman tahiya, ya jawo allo, yana cewa can wurin akwai kuri. To sai su gane algatan halin daga ina haice, ai na kawo muku ziyara ne, a ce a kar maka Allah, to ai matso kusa. Sai ga an miƙa mishi allo da tawada, shi ma yana gyara, nan kwa jami'in tsaro ne. Ayi kwarai da gaske. Bari ku ji, ba zan faɗaɗa ba, amma bari in takura. Duk Afirka babu ƙasa mai jami'an tsaro irin Sudan. Duk Afirka babu ƙasa mai jami'an tsaro irin Sudan. Kusan duk wanda ka gani a Sudan zai iya yiwa ya zama jami'in tsaro ne. Suna da wannan abu. So da haka duk wani kishin-kishin suna sane da ko menene ake ciki. Wannan sai wani lokaci a fassara maka wannan darasin. Allah madaukakin sarki ya ce maka. To abinda malam shi yake jan hankalinmu a nan, kaga annabi da ya ji wannan labari suna nan suna kutu-kutu za su kawo mai hali. Madadin annabi ya je ya kai musu hali, ko kuma ya wani abu sai ya tura a je a jiyo mishi. Malam ya ce daga nan ne za mu koyi cewa lallai duk labarin da ya zo mana mu rinka tabbatarwa. Mu rinka neman gaskiya kar mu yi gaggawa. Fa ba'dun nas tastanfizuhumul akhbar. Wasu mutane labarai da ke zuwa gare su sukan kada su, sukan zaburar da su. Fa yata'ajjaluna, sai su yi gaggawa fi ahkamihim, game da hukuncen-hukuncensu. Wa yatabayyanu adamu sihhatil khabar, daga ƙarshe sai rashin ingancin labarin ya faru. Wal matlubu huwa at-tathabbut, abin nema shine kokarin tabbatarwa. Wa adamul ujla, da kuma rashin gaggawa. Hatta yatimma ta'akkud, har sai an gama tabbatarwa. Wa zuhuril haqiqa jaliya, da kuma bayyanar gaskiya a salali. Ko an fahimta jama'a? Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Kun ga ire-iren waɗannan abubuwan jama'a, lokacin muna aikin ginin makarantar nan, akwai wani kafinta ne na manta ko mai gyaran lantarki ne ya zo ya fara kenan. Sai wani ya zo ya ce mishi ayyan, sai ya gan shi a guje, sai ce lafiyawa ne, sai ce ai yanzu ga arna can suna kashe musulmi. Sai kawai sai ya duro ya ce la ilaha illallah. Na ce ina ba ka? Ya ce za su je jihadi ne. Na ce kai tsaya. Sirke kai zo daga ka labari kai na kaje ce shi ma zai tafi ne sai ga mutane na juyowa. Na ce kaji fa kai ka ganda ake jihadi ne? Sai an ce kai haka kai kabara diraye daga saman ginin nan jama'a, diraye da tsalle haka za su tafi jihadi. Na ce ko ma ka ci gaba da aiki ba haka muke ba nan. Kamar yin jihadi ya iso mana nan to sai mu yi kare kanmu, amma dai kai yanzu ka tafi tarko shi, to ta ina ma tukuna? Shi wannan bawan Allah da ka gan shi a guje, baka tabbatar ma daga wace kwana yake ba, daga nan dama yake wajen poli ko kuwa daga nan yake wajen tudun wada? Kai kuma ka yi kabbara, shi ya yi gaba. Inna lillahi inna ilaihi raji'un. Asaniya, darasi na biyu, min al-ahkam al-mustanbata min hadhihi al-ghazwa, daga cikin ainihin wato hukunce-hukunce waɗanda za mu iya cirewa daga wannan yaƙi, jawazul ighara. Wannan hadisi yana nuna, ko kuma wannan tarihin yaƙi yana nuna halaccin kai farmaki alaman balagathum da'watul islam, akan waɗanda kira na musulunci ya isa gare su. An je an yi musu wa'azi, ha? Sai zama ba su amshi wa'azi ba, sannan kuma su ne wa musulunci makirci. To babu laifi a je a kai musu farmaki, an gane, duna inzarin, ba tare da sai an aika musu da wata takarda ko wani mai gargaɗi ba. Amma man lam tablughum da'watul islam, wanda kuwa dukkan kira na musulunci bai isa gare su ba fatajibu da'awatuhum awwalan qabla qitalihim wajibi ne a kira su ga musulunci kafin a yake su idan kuka dubi waɗannan mutanen an sha zuwa ayi musu wa'azi sa'annan kuma sai ya zama madadin ba su karbi wa'azin ba ga su can suna shiri za su kawo annabi farmaki da annabi ya tabbata haka ne sai ya je sai ya afka musu wannan ya halatta al-ighara wa hum gharu sun gafala ba su sani ba kawai sai su ji an afko musu saboda me saboda dama da'awa da gargadiya gaba ta gare su ba su imani ba kuma sun dauki mummunan mataki as-salifa darasi na uku min fawaid hadhihi al-ghazwa na daga cikin fa'idojin wannan yaki mashru'iyyatul adli bayna az-zawjat wannan hadisi yana nuna mana shari'ar musulunci tana kira zuwa ga mazaje su yi adalci a tsakanin matayensu wa min al-adli to yana daga cikin adalci ijra'ul qur'a gudanar da ainihin wato qur'a bayna az-zawjati a tsakanin mata inda iradati safar a lokacin da aka yi nufin za a yi tafiya bi ba'dihinna da wasu daga cikinsu kama fa'ala rasul sallallahu alaihi wa alihi sallam kama yadda manzon Allah ya haka fi hadhihi al-ghazwa a wannan yaki haythu asabat al-qur'atu aisha radiyallahu anha fa kharaja biha ma anna al-kako ma anna al-qisma bayna nisa'ihi ghayru wajibun alayhi ala al-arjah a lokacin da qur'a ta fito sai ta dace da aisha tare da cewa fa ga fatawa ko ra'ayi mafi inganci ba wajibi ne annabi ya raba wa matan shi haƙoƙi daidai wa daidai ba shi da Allah ya takura mishi wajen aure cewa la ya illu lakan nisa'u min ba'du bayan waɗannan to babu wasu matan ba damar ka sake su ka sauya ba to sai Allah ya buɗa mishi kuma ta ce wato turji ilaika man tasha wa ta'wi ilaika man tasha zaka iya jawo wanda kaso zaka iya ture wanda kaso ma'ana annabi zai iya koma ɗakin wance kwana bakwai in ya fito kuma sai ya tsallaka wance mata wuni daya wance zai mata kwana uku wance mata kwana biyar ga haƙƙin annabi ya halatta amma ka duba duk da haka annabi yana yin adalci balle mu da Allah bai ba mu waccan damar ba saboda haka maza wajibi ne a rinka adalci a tsakanin mata wannan adalci wajibi ne don akwai masu daukan waccan aya cewa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa wallo harist ko da kun yi kokarin kwadayin yin adalci tsakanin mata da daidaita wai ba za ku iya ba a wannan ba adalci na rabo ake nufi ba abin da yake cikin zuciya yaya kake kaunar wance yaya kake son wance yaya zuciyarka take riyawa game da wance anan ba za ka iya daidaita su gaba daya ba amma abin da ya shafi wance an bata a tamfa turmi daya an fahimta jama'a nan dole kuma maza su gane wannan wance kuma sai a dubi ita kuma a tamfa yadi nawa zai ishe ta in aka ce turmi daya ana nufin yadi shida to sai ya zama wance matar ka ce amma yar karama ce wance shekara ta 30 yadi shida zai ishe ta wance kuma matar ka ce shekara ta 12 yar shekara 12 ita kuma fa yadi shida yayi mata yawa sai a dubi me take bukata sai ai mata a to wance kuma tana da jiki ita kuma sai yadi 8 yake mata sai a dauko a bata ba za a ce waccan ai mata ciko ba don ai kamar cin abinci ne wance ta ci loma 10 wance kuma 15 za ta ci sai a ce to wance kuma dole ai compensating dinta a biya ta loma 5 da waccan ta ci sama da ita ba zai yiwu ba wance tana da ƴaƴa guda 5 sai aka bata ɗakuna guda 3 wance kuma tana da ƴaƴa guda 2 sai aka ɗauki ɗakuna guda 2 aka bata shine adalci wannan yaron ya gama makaranta sai ka sai mishi gida sai ka ainihin yi mishi aure ka sallame shi wannan kuma yanzu yake tasowa abinda ake bukata yana bukatar keke sai aka sai mishi yana bukatar a sai mishi madara a sai mishi complex sai aka sai mishi ana jiran wani lokacin shi yayi domin wannan matsalan na daga cikin matsalolin da ba a duban su da idan basira na'am idan da abu ne na kyauta ka tashi dole ka daidaita su amma wannan wani abu ne na wane an biya mishi kudin registration a jami'a yake an biya mai 30,000 wane kuma a makarantar primary yake shi kuma 3,000 ake bukata sai aka biya mishi ba za a ce dole ai wa wane ciko naira 27,000 ba jama'a kuna fahimta abin nan idan kuka gane wannan haka yake dangane da rayuwar mata dan haka mata su dauka kansu da sauki amma kuma maza su ji tsoron Allah wannan matsalar ga ta ta taho matsala ce wadda take da muhimmanci ne alƙawarin zamu tattauna akan ta matsala dangane da Qur'a a tsakanin mata an za a yi tafiya ko za a je aikin haji kana da halin kujera aikin haji guda daya a halin kuma matanka guda biyu ne dan haka kaje ka sai kujera da taka zaka tafi ga kuma ta mace daya idan aka zo kamar yadda muka fadi a baya ba wai yadda aka saba al'ada sai a dauka a ba uwar gida ba a'a sai a dubi cikin waɗannan mata ina da halin in tafi da su gaba ɗaya ma da labani da hali eh to shikenan sai wanta tace a'a ita ta bari wanta ta je ba matsala to wanta ta ce sai ta je wanta ma ta ce sai ta je shikenan sai a samu wata dabara da za a yi sai a yi qur'a din za mu zo mu tattauna qur'a dangane da wannan rayuwar da kuma wasu al'amura waɗanda suke biyo baya insha Allah ta'ala an zo da rasi na gaba na'am 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 gwargwadon yadda yake bukata shi ne kamar yadda na kawo na abinci idan wannan kyauta ce wato ku kiyaye akwai bambanci tsakanin haƙƙi da kyauta abin da yake haƙƙi shi ne wannan menene ya cancanta a yi mishi a yanzu abin da ya shafi kyauta shi kuma wani nashadantuwa ne kai misali ka dauka cewa ƴaƴanka zaka ba kowa gida to ka ba wani to ka ba wani amma sai ka tsara wa kanka cewa haƙƙi ne a kanka bayan ka yi tarbiyya ƴaƴanka zaka yi wa yaro aure sannan ka ba shi gida ka ba shi mota ka neman mishi aiki ka sallame shi kenan to yanzu kaga wannan yaron sunan shi Ahmad sai kai mishi aure ka sai mishi mota sai ka sai mishi gida ka nema mishi aiki shikenan ka tara jama'a to wane eh Allah ya maka albarka shikenan na sallame ka kani da kai sai dai ka zo ka gaishe ni amma ba zan sake maka komai ba a daidai wannan lokaci wancan dan naka dan shekara 7 zai yi kai mai aure ka sai mai mota ka sai mai gida ka nemo mishi aiki ta she kaga ba zai yi ba to tunda kuwa haka ne ashe za a jira nashi lokacin ya zo ne amma sai a dubi a yanzu menene haƙƙin da yake bukata a yi mai to shi kuma ka a gaza game da nashi ko an fahimta amma kaga game da abin da ya shafi kyauta to wannan wani abu ne wanda yake kyauta ce ka tashi za ka yi da ake kira nihla wato hakan nan sai kana shaɗantu wane eh kai ɗana ne ga miliyan ɗaya shekarar shi 15 ko to wancan da aka haifa shekaran jiya ma ba a yi suna ba ka kawo uwar shi ka ce ga tashi miliyan ɗaya saboda nihla ce wannan kyauta ce amma idan aka ce a to ai wannan an biya mishi kuɗin makaranta 30,000 na to ga wannan kuma an haife shi shekaran jiya saboda haka dole ne shi ma a kawo 30,000 a ba uwar shi to wancan idan aka siyo mai madara Cerelac to wancan katon shi ma sai a siyo mai Cerelac ko kuwa idan aka siyo wannan dan mitsili napkin shi ma wancan sai a siyo mai napkin kuna fahimta jama'a akwai waɗanda a jumillance na ji suna ba da fatawa cewa duk abin da kai wancan babban sai kai wannan eh in kyauta ce amma abubuwa ne na haƙƙi kowa a nemai ne da gwargwadon bukatar shi misali waccan matar sai ka auro ta sai ka ɗauko ta daga gidansu sai ka kawo ta gidanka an fahimta jama'a waccan da ka aure ta ita kuma tana da gidan kanta yanzu waccan da take da gidan kanta ta hutar she ka kama mata haya, ta hutar she ka duk wani abu, sai ka ce mata ta dawo gidanka ga wuri, sai ta ce a za ta zauna a gidanta, to kaga automatically ba za ka biya ta kudin haya ba, domin ka bata amma ta ce ita ga inda za ta zauna kuma ka yarda. To amma lokaci zuwa lokaci sai ka dauki man fetur sai ka kai mata wanda za ta rinka zuba a generator gidanta. To wannan sai ta ce a to mu ma sai a rinka ba mu kudin man fetur din da ake kai musu can. Sai a ce a ai kuma nan ana kunna muku generator. Shine waɗancan su ma aka kai musu. Jama'a kun fahimta? Kaga waɗannan yanzu an aka duba haƙƙi da waccan take da shi shine waɗannan suke da shi. Kama waccan tana rayuwa a gidanta ne. Idan kuka fahimci wannan maganar da kyau jama'a, na san cewa wannan abu ne wanda yake al'ada ta riga ta yi zurfi a cikin mutane, amma abu ne mai sauƙi a canza al'ada ta hanyar kawo addini.